الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da haduwa a wannan safiya ta Alhamis, yau 6 ga watan Ramadan, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1443, wanda kuma ya dace da 7 ga watan 4, shine take tambayan halaccin yin haka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu na farko shine babu laifi daukan dukkanin matakin da ya dace dan tsari dukiya, tunda koyin shine riban kajin. Shi yasa ake da kajin koyi, ana sayen su ne dan su dinga aihuwa ana sayarwa. To matukar babu wannan kwan kaman kamfanin babu shikenan. Ina jin haka ne ko? To amma kuma da sun koyi he su fasa. Idan akwai matakin da za a dauka na hana su fasa wannan kwan ba tare da an azabtar da su ba, watakila yankewan masu wannan aikin kila akwai dabarun da suke baya azabtar da kajin sosai. Idan haka ne babu laifi. To kaga yanzu ban sanya ake yankewan ba, ban sanya ake abun ba, to akwai tsoron na bada amsan halaccin shi ko haramun. Amma inda ce za ta yi mana bayani ta sake rubuto ne takarda ga yanda ake abun. Kila kaji suna shan wahala, kila kaman azabtar da su ake da wuta, kaga wannan wani abu ne daban. Amma inda yankewa ne kaman da ake yanke kofatan doki, wannan babu laifi. Kaman da muwa muna yanke farci, ko ba haka ba? Idan irin wannan ne babu laifi. Na'am. Na'am. To bisa ga maganan da Malam Aminu yake shine suna da abun yankewa ne na musamman, haka ne ko? Kuma haka in yama yankewa da reza kaman da yanda farce toho a yanke, su ma haka na su yake. Idan wannan ne babu laifi. Sai tambaya ta biyu take cewa zan iya yin sallah da hijabi babu riga, amma hijabin yana da kauri kuma yana da tsawo, babu laifi. Matukar hijabin wanda yake da duhu yana da kauri, babu laifi dan kai sallah da shi ko da babu diga a ciki insha Allah. Sai wannan takarda da aka rubuto cewa da Allah ja hankalin waɗanda suke zuwa suna karɓan taimakon gudunmowa na marayu, tunda na san su yan kwamitin a kula da wannan tafsirin karkashin ita Amira akwai asusu da suke da shi na marayu, wanda an ware wannan ne musamman saboda taimakawa marayu. Duk taimakon da aka kawo ba a sanya shi a ko'ina sai abin da ya shafi marayu. To waɗansu sukan zo su karɓa alhalin ba su ma da ainihin marayu a tare da su. Kun fahimci magana? Wata za ta iya zuwa ta ce tana da marayu biyu ko uku ko hudu, ita ma a ba ta wannan taimakon, kuma alhali ba ta da maraya ko daya. To da Allah ja hankalinsu su ainihin daina wannan abun. A ji tsoron Allah a daina wannan abun. Wannan gaskiya ne. Lalle kowa ya san kasa ana cikin tsananin talauci. An fahimci wannan abun da kyau, ana cikin kaman kuncin rayuwa. Rayuwar ta yi tsada. Ke sa wani ba da son shi yake yi ba, wani kuma ganganci ne. Ba za ka ce duk wanda ya zo ya yi son zuciya kawo shi, wani tsabar masuwa ne. Kila yana ga babu wani hanya mafi sauki shortcut da zai samu wannan, sai ya zo ya ce shi ma na da maraya, inda shi ma marayan ne. To maganan gaskiya shi ne, dan Allah a yi haƙuri a ainihin nemi taimakon ta wata hanya daban. Babu laifi mu ce a taimaka mishi, shi ma na cikin matsala. Lallai ni ba ni da marayu, amma damuwa ta ma fa ta fita maraya ko kuma ta fita wanda ma yake da marayu irin wannan babu laifi a taimaka mutum ta wata hanya amma kullun dai fadan gaskiya ina ga yafi akan mutum yayi ƙarya dan cimma wani abin da yake so ya samu saboda ka ji tsoron Allah a kiyaye musamman muna ta karanta abin da ya shafi hakokin marayu cikin kwanakin nan to wannan kadai ya ishi mutum ba sai an tsawaita bayani ba sai kuma su addu'o'i kaman guda hudu akwai wacce tace tana da ciki tana so ta taimaka mata da addu'a Allah ta'ala ya sauke ta lafiya sai kuma ta kara tace Allah ba ta yan biyu masu albarka to wannan sai mu ce idan alkhairi ne Allah ya baki in ba alkhairi bane kuma Allah baki guda daya ko mace ne ko namiji ko ɗan biyu ne ko ɗan uku ne duk abin da ake so shi na samu da mai albarka guda daya yafi mara albarka guda 100 ko guda 1000 ma akwai yaran da taro tsiya ne ba shara to kar Allah ba mu irin waɗannan dukkanin mata da suke da ciki a ko ina Allah ta'ala sauke su lafiya ya kuma ba su ƴaƴa masu albarka waɗanda suke da yaran kuma Allah musu albarka waɗanda ba su da shi kuma Allah ba su masu albarka wannan kuma tace tana da yarinya karama kenan wacce ta wuce lokacin da ya kamata a ce ta fara tafiya amma har yanzu bata fara tafiya ba tana roƙon ƴan uwa su sata a cikin addu'a to Allah ta'ala ya yassare ya sauke mata ya bata ikon kuma yin tafiya din akwai waɗanda suka rubuto suna da marasa lafiya daban-daban akwai masu bukatu na alkhairi da masu kuma damuwoyi duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ba su lafiya waɗanda kuma suke da lafiya Allah ƙara musu lafiya da imani da abin da lafiyan kuma za ta ci waɗanda suke da wasu bukatu a wurin Allah na alkhairi Allah ya biya musu dukkan mu muna da bukatu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana waɗanda suke cikin damuwa ko kunci kuma Allah ta'ala ya ainihin yaye musu sai abu na ƙarshe abin da ya shafi asusun marayu akwai waɗanda suka ba da gudunmuwa gashi nan sunayen da yawa har wajen mutum 26 ta kai ba za mu karanta sunan na 26 ba ko zai hana mu karatu nake ga amma dai matukar kin ba da wannan taimakon to insha Allah sunan ki na cikin wannan duk wanda ya bayar namiji ne ko mace tun naga akwai sunayen maza ma a ciki duk wanda ya bayar to dama ya bayar ne tsakanin shi da Allah amma insha Allah Allah ya gani masu karba kuma sun karba muna addu'an kowa Allah ya saka mishi da alkhairi abinda ake da shi a cikin asusun wannan marayun a yanzu haka akwai naira 157 da 600 da naira 1 da kobo 66 na lissafin banki ne haka suke dama a ce ma miliyan 157 da kobo kaza sai ka rasa me ya kawo wannan kobon ma dama haka lissafin banki yake amma dai abinda ake da shi ya haura naira 157 duk waɗanda suka bayar Allah ta'ala ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi za kuma mu sake faɗan suna account din da kuma bankin da kuma account number account din da shi ne Abubakar Arabi Foundation sannan bankin kuma shi ne Unity Bank tsohon bankin Arewa kenan Bank of the North Unity Bank sannan account number din kuma shi ne 0 5 2 1 2 0 7 3 0 wannan shi da account number din ga duk waɗanda suke son taimakawa asusun marayu Allah ba da ikon taimakawa kamar da na faɗa za mu tashi akan aya ta 9 cikin wannan sura mai albarka suratu an-nisa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal yawm
Ubangiji yana jan hankalinmu har yanzu dangane da abin da ya shafi marayu. Yace wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim. Duk abinda baka so amma kai ma karke wani. Shi yasa Annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam yace wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin. Ka mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala. Dan kowa yana so a mu'amalance shi kyakkyawar mu'amala. Yanda baka so a munana maka, yanda baka so a maka maganan banza, yanda baka so a zalunce ka, yanda baka so a maka duk abin da zai cutar da kai a cikin rayuwarka ko a addininka, kai ma karke wani kuma karka aikata wa dan wani. Allah ya ce waɗanda suke jin tsoron in sun bar duniya za su bar yara kanana, suna tsoron kar a zalunce su, to su ba su ji tsoron Allah kar su zalunci ƴaƴan waɗansu marayu. Allah ce falattaqullah, ku ji tsoron Allah, su tsare dokokin Allah wajen bin umarnin shi da barin duk abin da ya ci a bari. Wal yaqulu qawlan sadida, ku dinga magana magana daddada. Fal yaqulu qawlan sadida, su faɗi zance zance wanda yake mai daɗi. Allah ya faɗa cikin suratul baqara yace wa qulu lin nasi husnan, ku dinga faɗa wa mutane daddadar magana. Annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace wal kalimatu tayyibatu sadaqa, magana mai daɗi ma sadaka ne. Koda baka da kuɗin da zaka bada sadaka, idan kana magana da ɗan uwanka ya tambaye ka ne, amsa zaka bashi, ko wani labari zaka bashi, ko wani umarni zaka bashi, ko ma hani zaka mishi, kai amfani da lafuzza da kalmomi masu daɗi wanda basu da kaushi, babu kausasawa, babu kuma bakar magana a cikin su. To lokacin da ka aikata wannan, Allah zai baka lada kaman ka dauki kuɗi ne kai sadaka. Shine ma'anar wal kalimatu tayyibatu sadaka. Allah ce falattaqullahu, ku ji tsoron Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, su faɗi magana magana mai daɗi. Sai Allah ya ce
innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulma innama ya'kuluna fi
Ubangiji yana jan hankalinmu dangane da hatsari da ke cikin taba dukiyar maraya. Allah ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, lallai waɗannan da suke cin dukiyar marayu zulman bisa ga zalunci. Innama abun sani kadai, ya'kuluna fi butunihim nara, suna cin wuta ne a cikkunansu. Yanda ka san ka dauki garwashin wuta kana ci, daidai yake da in ka dauki dukiyar maraya kana ci zulman akan zalunci. Allah ya ce duk waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci, su sani suna cin wuta ne a cikkunansu. Wasa yaslauna sa'ira, da sannu za su shiga wutan sa'ira ranar gobe kiyama. Allah ya kiyaye. Allah ya faɗa cikin suratul al-isra yace wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashidda wa'fu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Yace wala taqrabu malal yatim, kar ku kusanci dukiyar maraya. Allah ba ma yace ba kar ku ci, ya amfani da siga ta mubalaga, kar ma ku kusanci inda dukiyar maraya take. Matukar ba za ku alkinta wannan dukiyar bane, ba za ku taimaka wa dukiyar bane wurin ci gaba. Allah ce illa billati hiya ahsan, sai dai fa ta hanya kyakkyawa. Hatta ya bulga shiddahu, ku tsare wannan dukiyan har lokacin da marayan zai girma ya mallaki hankalin shi, a dauki dukiyan shi a bashi. Allah ce wa'fu bil ahad, ku cika alƙawarin da kuka dauka tsakanin ku da juna. Kowane irin alƙawari, alƙawari ka dauka zaka tsare dukiyan maraya, alƙawari kai tsakaninka da Allah kan wani abu, alƙawari kai tsakaninka da bawa tsakaninki da wata, duk alƙawarin da ka dauka ka cika shi innal ahad, lalle alƙawari kana mas'ulan, ya kasance abun tambaya a wurin Allah ranar gobe kiyama. Shi yasa duk alƙawarin da ka san ba za ka cika ba kar ka dauke shi, kana dauka to ya zama abun tambaya a wurin Allah subhanahu wataala. In kuka alƙawari da mutum zaka bashi abu, to ka tabbatar ka bashi. In kuma ka san dama ba za ka iya ba, kai amfani da dukkanin hikima da basira wurin bashi hakuri. Kar kunya yasa ka dau alƙawari alhalin ba za ka cika ba, ya zama irin alƙawarin 'yan siyasa. idan dan siyasa ne neman kuri'a ba alƙawarin da ba zai muku ba kowace iri akwai wanda suke alƙawarin ma za su muku fanfan fura da nono wallahi an yi wannan abun shekarun baya can tun ba a waye ba kun san mutanen Sokoto akwai su da san dawo wani yana kamfe a Sokoto yace zai musu fanfan fura da nono an yi wani gwamna tun lokacin shagari tsohon jihar Bauchi kenan lokacin duk muna haɗe ya je kamfen a Darazau ya yi musu alƙawarin zai musu airport dalam ya haɗa Darazau da airport a lokacin Bauchin kanta ba ta da airport ina fata an gane to ire-iren waɗannan alƙawuran ko ka je ka ce za ka musu asibiti ko za ka musu titi ko za ka samar da ruwan sha duk alƙawarin da ka ɗauka a matsayinka na ɗan siyasa matsayinki na 'yar siyasa minista ce ke kwamishina ce ke mataimakiyar gwamna ne duk mukamin da kake kai ku kike kai wallahi matukar kai alƙawari Allah sai ya tambaye ka akai ranar gobe kiyama kuma wannan sai ya jawo maka matsala tsakaninka da Allah Allah ya kiyaye Allah ya ce wa awfu bil ahad ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula lalle alƙawari abun tambaya ne ranar gobe kiyama a wurin Allah subhanahu wataala abun da ya shafi haƙoƙin maraya idan kuka duba saboda hikima ta Allah subhanahu wataala shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraya ne number 1 ina fata an gane maraya ne first class shi kafin ma yazo duniya baban nashi ya rasu ai karshen maraici kenan ko shi yana isowa duniya a marayan shi yazo ya sauko duniya ne da maraicin shi sannan yana kuma yaro dan karami babarsa ta rasu mahaifiyarsa kaga ta ko ina shi ya zama maraya to inda a ce maraici kaskanci ne ko ci baya ne ko Allah ne baya son maraya da ba zai sanya annabin da yafi kowa daraja ya zama maraya ba daga nan za ku gane ashe maraicin ba wai Allah na kinka bane ba waɗanda iyayensu suka mutu ba Allah baya son su bane ko baya son iyayen wanda yafi kowa daraja da matsayi a wurin Allah shi ma maraya ne wannan kadai ashe ka wazi shi yasa annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Sahal ibn Sa'ad Allah kara masa yadda annabi ce ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza annabi ce da ni da wanda yake daukan nauyin kula da maraya a cikin aljanna kamar haka muke annabi ya nuna wadannan yatsun nashi guda biyu bi ma'ana da duk wanda yake kula da maraya wanda ke daukan nauyin maraya kawai zai shiga aljanna shine ma'anar hadisi annabi yace duk wanda yake taimakawa maraya wajen bashi kudin makaranta ne wajen bashi abinci ne wajen bashi sura ne wajen ko menene da zai taimaki rayuwar shi yace ka hataini fil jannati ni da shi aljanna kamar haka muke shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake masa kirari da tsumalul yatama ismatu lil aramili wato shi kaman wani katanga ne da marayu ke jingina da shi sannan kuma kariya ne ga matan da iyayensu a ga matan da mazajensu suka mutu a Hausa macen da mijinta ya mutu tana da suna bata da shi haka ne ko amma a Larabci tana da shi armila ina fata an gane sannan a turanci ma widow amma a Hausa ba ta da miji ke sa aka ce bazawara in ma ko aurenta ne ya mutu ko mijinta ya rasu haka ne ko ba haka ba amma wasu yarurruka suna da shi akwai bambanci tsakanin zawarci na saki da kuma zawarci na mutuwa to anan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari hadisin da ke nuna mana girma wajen laifi dangane da cin dukiyar marayu Imam al-Bukhari Allah ya mishi ya kara mishi rahama ya rawaito hadisi ingantacce daga Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ababe guda bakwai yace ijtanibu as-sab'al mubiqat yace ku nisanci ababe guda bakwai masu halakarwa ababe ne lissafa har guda bakwai yace kowanne ɗaya daga cikinsu yana halakar da mutum na farko annabi ya ce ash-shirku billahi hada Allah da wani aurin bauta. Shirka duk abinda zaka samu a duniya karke wa Allah shirka, domin duk abinda ka samu a ran duniyan zaka mutu ne ka bar shi. To dan me zaka saba wa Allah wurin neman abinda zaka mutu ka bar shi? Watakila sai ka gama tarawa sai ka mutu tun kafin ka ci. Akwai wanda ya gina sabon gida kafin ya shiga ya rasu. Akwai wanda randa ake daura masa aure a ranan ya rasu, ko kafin azumi sati uku da suka wuce a nan kurkusa a Kano. Akwai wanda randa aka daura auren shi a ranan ya rasu. Akwai wanda da amaryan da ango an daura auren a ranan suka rasu ta hanyar accident din mota. Akwai mutumin da ya sayi sabuwar mota, randa ya fara shiga motar ya rasu, ya hasari. Duk abin da ka tara a duniya anan zaka tafi ka bar shi, kuma Allah sai ya tambaye ka ɗaya bayan ɗaya. Idan mulki kake nema, kai shirka da Allah, kai duk abin da zaka yi don ka samu wannan mulkin. Karkarin mulkin nan fa shekara 8 ne, in ma kai shekara 4 a sauke ka, ko kuma kai shekara 8 ya abin da aka baka na doka ya ƙare, da jiniyan da ake maka da security da ke bin ka duk sun zama tarihi. Ka zo taro ba a ma san ka zo ba, a ce ga tsohon gwamna. To in ka san wannan, wallahi ka ji tsoron Allah wurin saba wa Allah don cimma wannan abin da kake nema. Annabi ya ce ku nisanci ababai guda baku masu halakarwa. Sahabbai hankalinsu ya tashi suka ce wa ma hunna ya Rasulullah, waɗanne ababai ne guda baku masu halakarwa? Annabi ya ce ashirku billah, yin shirka wurin bautan Allah subhanahu wa ta'ala, wasihiru da safi, abin da ya zama ruwan dare. Yan siyasa suna yi wa jininsu sihiri, yan kasuwa suna yi wa jininsu sihiri, hatta ɗalibai a makaranta suna yi wa jininsu sihiri. Sihiri tsakanin kishiya da kishiya, ko don a mallaki miji, ko don a kore ta, ko don a lalata yaranta, za a je wurin boka, za a yi duk abin da za a yi wai don kawai sai an cimma wani abu na duniya. Annabi ya ce ku nisanci sihiri, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, da kuma kisan rai, ran da Allah ya haramta a kashe ta ba tare da haƙƙin shari'a ba. Babu abin da za a kashe sai in Allah ne ya ce a kashe shi. Kesa ko dabba ba a kashe ta in ba za a yanka a ci bane ba. Haka kawai ka kashe dabba haramun ne, sai dai in dabba mai cutarwa wanda Allah ya bada rama a kashe ta, kamar maciji ko kunama ko sauro ko cinnaka ko makamantansu. Duk ababen da suna cutar da ɗan adam, ko suna sa masa cuta, ko suna cutar da abincin da yake ci, ko kuma suna sa masa guba a jiki, duk wannan ya halatta kashe su. Amma dabban da ba taba ka za ta yi ba, ba za ta cutar da kai ba, haramun ne ka kashe ta. Dabban da aka ce ma ya halatta a yanka a ci, idan ba yankawan za ka yi ba, haramun ne ka kashe. Kai ko da ma yankawan ne, sai in ka yanka ta hanyar da Allah ya ce ka yanka. To ina ga kuma ɗan adam, ran mumini guda ɗaya tak darajar shi a wurin Allah ya fi girman ɗakin Ka'aba. Da ka kashe mutum guda ɗaya, wallahi gwanda ka tara kuɗi ka ɗauki guduma ka tafi Makka ka je ka rusa ɗakin Ka'aba. Za ku ji maganar ta yi girma ko? To darajar mutum guda ɗaya mumini a wurin Allah ya fi darajar ɗakin Ka'aba. Sannan in ka rusa ɗakin Ka'aba, wannan laifi ne tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma in ka kashe mutum guda ɗaya kuma Allah ba zai yafe maka ba, haƙƙi ne na wani wanda Allah baya shiga. Idan ka zalunci ɗan uwanka musulmi, kika zalunci ƴar uwarki, to duk isin gifarin da zaki fashi Allah ba ruwan shi, sai in wanda aka zalunta ya yafe. Annabi ya ce wa qatlun nafs, da kisan kai, duk abin da zaka yi kai iyakar iyawanka, kar ka yadda ka kashe mutum ko a haɗa kai da kai a kashe, ko ka bada shawara. Duk abin da za a baka a duniya na ka kashe mutum da wannan, muke cewa ƴan kalare ku ji tsoron Allah. Wallahi wani ɗan siyasa ya baka ƙwaya, ya baka kuɗi, ya siya ma makami, ka je ka sari wani, ka je ka tayar da hankalin mutane a unguwa, wallahi tallahi ran tashin kiyama kai da shi za ku zo gaban Allah kuna la'antan juna. Kana Allah tsine ma shi ma na Allah tsine maka. Duk wanda ya amfani da kai a duniya, ka tada hankalin mutane, ka sari wani, ka kashe wani, ko kai wani sharri, akwai waɗanda biyansu kuɗi ake su je gidan rediyo su ɓata wani saboda siyasa. Waɗansu ko su shiga social media musamman Facebook su yi rubutun ƙarya na sharri akan wani, in ma ɗan takara ne, ko wani mai mulki ne, ko wani kawai a bata shi a biya hakuri ka sa aljihu to duk inda kai wannan abu ranan gobe kiyama da kai da wanda ya saka za ku zo kuna la'antan juna annabi yace abu na hudu wa akulur riba da cin riba cin riba abu ne da yake haramun mai girma annabi yace riba tana da kofofin zunubi har guda 70 mafi kankanta a ciki wajen girman laifi kamar mutum ya yi zina da mahaifiyarsa shi yasa kun ga wannan zamani musamman na bada loan kowa talauciya mai da shi mai karban bashi zaka shiga ka dauki wayanka akwai app da ake da su kawai ka je ka cika za a baka loan za a baka 10,000 zaka biya 10,012 ko ka je banki za a baka 500 zaka biya 500 da kaza misali malamai suka ce akan ka dauki bashin da za a baka ka biya kudin ruwa in dai ba larura bane ba wanda ka hakura da talaucin ka duk abin da ka samu ta hanyar haramun idan kai hakuri zaka same shi ta hanyar halal wannan kaida ne ku rike ta ba abin da ka samu a duniya face da ma Allah rubuta abin naka ne yanzu ya rike ko kai hakuri ya zo ma ta hanyar halal ko kuma karki yi hakuri ya zo miki ta hanyar haramu sayyidina Ali bin Abi Talib Allah kara masa yadda wata rana ya zo wani masallaci zai yi sallah ya zo akan rakumi ko akan doki ya zo dai akan abun hawa da ya sauka a bakin masallacin babu kowa kamar an gama sallah irin an watse sai ya ga wani saurayi sai ya ce da shi da Allah zo na baka ajiyan wannan dokin nawa man ka rike min shi bari in yi sallah in fito da ya bashi ashe bai sani ba wani dan gaye ya samu wani dan kalara ne kila da ya bashi ya rike da alin shiga masallaci zai yi sallah sai kunce linzami ko kuma igiyan da ke wuyan wannan dokin ko rakumin kawai sai ya bar abin ya tafi shi saboda ya san wannan abin aka kai kasuwa za a samu wani abu sayyidina Ali da ya fito sai ga abun hawan shi nan amma an kunce abun wuyan an tafi da shi sai ya gane wannan yaron da na bawa ajiya ya cire ne zai je sayar a kasuwa sai ya kira wani yace dan Allah ka bi hanyar kasuwa zaka je ga wani yaro mai kama kaza mai kala kaza idan ka ga wata igiya a hannun shi ka tambaye shi na sayarwa ne kaga manya ko bai ce ka kamo min shi ba yace idan na sayarwa ne ku ci ni kika saya ka kawo min ni kuma sai in biya ka shikenan saurayi ya kama hanyar kasuwa a guje yana cikin tafiya cikin ikon Allah sai haɗu da wannan saurayin sai yace wannan igiyan da ke hannunka na sayarwa ne yace kware na sayarwa ne ce nawa zaka sayar min yace kawo dinari daya ya fita dinari daya bashi ya karbi igiya ya dawo da yazo wurin sayyidina Ali bin Abi Talib yace da shi ga igiyanka na ganshi ko mun ciniki nasu yace nawa ka saya yace dinari daya Ali ce Allahu Akbar yace wallahi lokacin da nake sallah abinda na kudurta a zuciya idan na fito zan bashi kyautan dinari biyu kun ga wannan abin da kyau yace da yayi hakuri da ya samu halal kuma mai yawa amma da yake hakuri ya samu haramun kuma kadan duk abin da ka samu ta hanyar haramun da ka hakura zaka same shi ta hanyar halal amma in ka ki hakuri sai ka same shi ta hanyar haramun kila bai ma kai wannan abin da zaka samu ba wannan kadan ne daga cikin misalai da suke nuna kai hakuri a duk yanayin da ka samu kanka abu na biyar annabi cewa aklu malal yatim da cin dukiyar marayu yana daga cikin ababe guda bakwai da annabi ce masu halakar da dan adam ne suna saurin jefa mutum wutan jahannama Allah ya kiyaye abu na shida annabi ce wa tawalli yawmaz zahaf da juya baya da guduwa a filin daga idan ana yaki mutum ya gudu abu na bakwai wa qadful mu'minat al-ghafilat ko al-muhsinat al-ghafilat al-mu'minat ka samu mace wacce take bin Allah ta tsare kanta wacce ta rafa kanta daga duk wani sabon Allah haka kawai saboda sharri kace ai mazinaciya ce kun sana irin wannan abu haka kawai ayi mutun sharri ko namiji ne haramun ne ka mishi balle mace girman idan kace wani mazinaci ne haramun ne kuma kai ka ta babban zunubi amma idan mace kaiwa sharrin mazinaci ya ce laifin kuma yafi girma a wurin Allah subhanahu wataala kun ga inda Allah ke kare mutuncin mata kenan annabi ce waɗannan ababe guda bakwai lallai mutun ya nisance su suna cikin ababan da ke halakar da mutun su jefa su a cikin wuta ranan gobe kiyama Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ni subhanahu wataala bayan yayi ta mana magana dangane da ainihin marayu da haƙoƙin su da girman zunubi wajen zaluntan su ko cin dukiyoyin su daga nan ubangiji kuma zai shiga magana filla filla daki daki dangane da yanda ake rabon gado rabon gado ɗaya daga cikin ilimi mafi wahala daga cikin ilimummukan musulunci zaka tara malamai 100 ƙyar ne ka samu ɗaya da ya kware wurin rabon gado an gane wannan abun da kyau saboda wahalan da abun ke da shi alqur'ani mai girma ya kawo ayoyi guda uku waɗanda suke magana akan yanda ake rabon gado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tafsirin su bayani filla filla a cikin hadisai malaman fiqhin musulunci suka warware komai daki daki a cikin littafin fiqhi wannan aya da mu karanta ita ce farkon aya da ke magana dangane da rabon gado rabon gado yana daga cikin hadisan da suke magana akan shi akwai hadisi ingantacce daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace ta'allamul fara'iza ku koyi ilimin rabon gado wa'allimuhun nasa ku koyar da mutane ilimin rabon gado فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ saboda rabon gado ilimin rabon gado shine rabin ilimi kaman in ka san ilimin rabon gado kaman ka san rabin ilimi ne gaba daya wa huwa awwalu shay'in yunsa shine farkon ilimin da za a mantar da mutane shi a cikin wannan al'umman ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati shine farkon abin da za a zare daga cikin wannan al'umma za a yi zamanin da zaka samu a jiha guda kabba wanda yake rabon gado yana daga cikin alamun ƙarshen duniya to yana daga cikin hadisai da suka zo waɗanda suke magana dangane da wannan aya da zamu karanta a yanzu Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi cikin littafin shi daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda yace adani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar yace bani da lafiya ina kwance sai annabi ya zo da shi da Abu Bakar Siddiq domin su duba ni mashiyaini kuma sun taho ne da kafa suna tafiya a ƙasa da wannan malame ke cewa ashe tafiya a ƙasa ba kaskanci bane ba in kaga mutun na tafiya a ƙasa karka wulakanta shi dan kai kana mota ko kana mashin ko kana wani abu daban saboda baka san darajar shawarin Allah ba subhanahu wataala shi yasa ga annabi da Abu Bakar suna tafiya a ƙasa sun zo za su duba Jabir dan Abdullahi bai da lafiya yace fa wajadin nabi alaihi salatu wassalam la aqilu shay'an annabi ya same ni bana cikin hankalina bana hankaltan komai annabi da ga tsananin rashin lafiyar da nake ciki ban san wake zuwa gona ba ban san wake kaina ba fada'a bima'in annabi ya ci a kawo masa ruwa fatawadda annabi sai alwala a lokacin da annabi yake alwalan sai ya zama an sa wani abu ana tarar ruwan ruwan da annabi yake alwala da shi domin jikin annabi albarka ne komai na annabi albarka ne akwai rigan da annabi yake sawa bayan ya rasu rigan ta dade a gidan shi a wurin Hafsat ɗaya daga cikin matan shi duk wanda bai da lafiya a Madina sai ya aika a karbi wannan rigan a jika a bashi sha zai warke ko me yake damun shi to shine malamai suke cewa ba abun da ke jikin annabi wanda ba albarka bane ba hatta gumin annabi idan ana zafi yana gumi nana Aisha tace musamman idan yana bacci da rana ya zanto gumi ya hadu a jikin shi tace muna samun wani abu haka muna tasewa za a ce ko me ko katsewa ko sai mu saka a cikin kwalba tace wallahi idan ka shafa duk turaren da aka sa a duniya bai kai wannan kamshi ba gumin annabi duk duniya babu turare mai kamshi kamar shi wannan iya nuna maka daraja da matsayin annabi a wurin Allah subhanahu wataala shi mutum ne kamar kowa kuma ba mutum bane kamar kowa Jabir yake cewa annabi ya ce a kawo ruwa ya alwala thumma rashsha alayya da annabi ya gama alwala aka tare ruwan sai aka zuba min aka yayyafa min wannan ruwan yace kawai sai na farka take na dawo cikin hankalina wani yace ina ma da annabi yana nan da dumin warke to shine Jabir dan Abdullahi da ya farka yace fa faqatu sai na farka fa qultu ya rasulullah sai na ci ya ma'aikin Allah yanzu ya san wake kanshi yace ma ta'muruni an asna'a fi mali yace ni gashi ina ganin alamun kaman bazan tashi ba amma ina da dukiya wace shawara zaka ban ko wani umarni zaka ban me zan aikata dangane da dukiya na sai Allah ya sauko da wannan aya akwai wani hadisi daban kuma cikin Jami'ut Tirmizi da Ibn Majah da kuma Abu Dawud surwaito duka daga Jabir dan Abdullahi kale yace ja'at imra'atu Sa'd ibn Rabi bi ibnataha akwai wani sahabi ana ce da shi Sa'd ibn Rabi Allah kara mishi yarda ya rasu da ya rasu akwai dan uwan shi kanin shi ko wan shi kawai sai zo kwashe dukiyar shi gaba daya ya hana matan komai tana da yara guda biyu ɗan mata ya hana su komai sai matan ta zo ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah hatani ibnata sa'd ibn rabi tace ga waɗannan yaran ɗan mata guda biyu ƴaƴan sa'd ne ɗan rabi daga cikin sahabbanka qutila abuhuma ma aka yawm ahdin shahida tace baban su ya samu shahada ne an kashe shi a tare da kai lokacin yakin Uhud baban su ya bi ka ne wurin yaki aka kashe shi amma ga dan uwan shi yazo ya ebe gadan su gaba daya ya hana su komai wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada lahumu malan wala tunkahani illa walahuma malun kuma dabi'a ta larabawa ba za a aure su ba matukar ba su da komai a lokacin duka babu hukuncin rabon gado da ta gama wannan magana faqal sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace yaqdi Allahu bi zalim ki hakuri ki tafi Allah zai hukunci akan wannan al'amari na tabbatar da wannan zaluncin Allah ba zai bari ya ci gaba ba amma a lokacin annabi bashi da abin da zai ce mata dan Allah bai bashi umarnin ga yanda ake rabon gado ba yanda ake a jahiliya idan mutun ya mutu kanin shi ko wan she kwashe komai a lokacin haka ake kuma har yau a duniya akwai kabilun da haka suke hatta a nan Najeriya ba na so da kira sunan su amma akwai kabilun da idan mutun ya rasu idan yana da babban dashi zai kwashe komai har matan shi da kannan shi duka ba wanda yake da wani abu idan yana da yayu mata su ma ba su da komai kawai sai abin da ya ga dama sannan a yau hatta kasashen da suka ci gaba kasashen turai ka dauke irin su Amerika da makamantan su idan aka ce mutun ya mutu to idan yana da mata to kusan galibin gadon wurin ta zai tafi idan yana da yara kuma shikenan ƴan uwan shi kan Allah jigan su da rahama an gane ko to wannan ke nuna maka cewar kaman dokoki ne na jahilci ke sa Allah ce afa hukumul jahiliyati baghun shi hukuncin jahiliya kuke so waman ahsanu minallahi hukuman wa yake Allah iya hukunci amma fa li qaumin yuqinun kadai ga mutane masu yaqini masu imani annabi ya ce da wannan matan ki hakuri fa nazala hadhihi alaya sai Allah sauko da wannan ayan da zamu karanta fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ammihima annabi ya ce aje a kira babban sunnan yazo ga ayoyin rabon gado sun zo annabi musu bayani filla filla daki daki wanda ko bamu karisa hadisin ba abinda zamu fassara cikin ayan insha Allah zai fito da sauran al'amarin Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya dangane da sha'anin ƴaƴanku bi ma'ana Allah yana muku wasiya idan an mutu an bar yara to ga yanda za a yi a raba gado kowa ya samu haƙin shi Allah wasiya ke wa ainihin al'umma Allah wasiya yake mana mu tsare dokokin shi ga hukunci ya saukar mu bi mu yi aiki da shi kuma hakan shine zaman lafiyar mu wato wannan duniyar da muke gani zaman lafiyar ka fa shine ka bi Allah idan baka bi Allah ba ma ba abin da zaka rike Allah da shi idan kuma ka bi Allah ba abin da zaka kare Allah da shi kai ne zaka karu domin duk lokacin da kake tuna mutuwa to wallahi zaka ji tsoron sabawa Allah akwai wani daga cikin sarakunan musulmai ana ce da shi Haruna Rashid Haruna Rashid babban khalifa ne daga cikin khalifofin Bani Al-Abbas yana da cikin khalifofin da suke suna kuma suke mulki duk da ya rasu yana dan shekaru 44 wata ran yana tafiya a Madina da dawakan shi da fadawa kama ana shawagi sai biyo ta wajen wata makabarta sai ya samu mahaukaci ana kiran shi da Bahalu yana zaune akan kabari sai ya ce da shi ya kai Bahalu ya kai wannan mahaukacin yaushe za ka yi hankali ne ka kana zama akan kabari mahaukacin sai ya tashi sai ya je ya hau saman bishiya ya zauna da ya hau saman bishiyan ya zauna da sarkin ya tafi sunan shi Haruna Rashid khalifa ne babban sarki amma sai mahaukacin ya ce ya kai Haruna yaushe za ka yi hankali ne shi ba sai ga wa sarkin haka ka san ka kira sarki da sunan shi kuma ka ce mishi mahaukaci ka san ka ne mai rikici dan fadawa za su tumurmusa ka ne haka ne ko ba haka ba sai ya ce ya kai Haruna ya kai mahaukaci yaushe za ka yi hankali ne fadawa suka jiyo sarki ya ce kurmu da shi ya taho da kanshi akan doki ya zo ya tsaya shi yana saman bishiya yace yanzu Ba'alu ni zaka ce wa mahaukaci ina sarki halifa ne zini da kai waye mahaukaci yace to ni da kai dai za a samu mahaukaci kan a cikin mu ya sake bashi wannan amsa sai yace da sarkin yanzu ni da kace min mahaukaci dan nazo na zauna kan kabari ai ni abin da yasa nazo na zauna anan saboda ina girmama wurin nan ne na san nan ne gidana na hakika yace amma kai kuma da yake baka da gaskiya baka son zuwa wurin nan saboda ka riga ka gina gidanka a cikin gari ya nuna masa gidan sarauta yanda aka gina shi aka kawata shi yace baka gina wancan ba sai da ka rusa wannan kun gane ma'anar maganar ai ka rusa lahiranka ne shi yasa kake gina irin waɗannan gidajen sarkin sai jikin shi ya sanyi ce wannan mahaukacin ya san abin da yake sai ya ce to ya kai Ba'alu yanzu ya daina kiran shi da mahaukaci ya ce kana da wata bukata a wurina in maka sai ya ce da shi kwarai ina da bukata a wurinka bukatu ne manya guda uku idan ka min su shi kenan ka gama min komai yace faɗi duk abin da kake so zan ma. Zai ƙara nuna masa cewa ya bi shi hankali, yace abu na farko da nake so ka taimaka ka ƙara min shekaru, ba na so na mutu da wuri. Yace ka ƙara min shekaru kan na mutu da wuri. Sarki ya shiru. Sai yace abu na uku, ina so ka taimaka. Abu na biyu, ina so ka taimaka min idan mala'ikan mutuwa ya zo ɗauka na ka hana. Yace ka turo fadawa su fatattake shi. Taimako na biyu da nake nema a wurinka kenan. Yace taimako na uku, idan fadawanka sun kasa koran mala'ikan mutuwa har yayi nasara ya ɗauke ni, to ran tashin kiyama ka ce a sani a aljanna. Sarki sai fashe da kuka, saboda mahaukacin duk wa'azi yake mishi, ya ga da mulkin shi da sarautan shi da komai ga mahaukaci ya bi shi hankali. Kisa ɗaya daga cikin tabi'ai Hasan al-Basri, Allah ƙara masa yadda, a Ibrahim ibn Adham, ɗaya daga cikin manyan zuhad, yace duk wanda yake so ya saba wa Allah akwai waɗansu ababe guda biyar, idan zai iya su babu laifi ya saba wa Allah, kuma ba abin da zai faru. Na taɓa faɗan wannan a Lagos a wajen wani wa'azi, na ce akwai ababe guda biyar, duk wanda zai iya ɗaya daga cikinsu ka saba wa Allah hankalinka a kunce, ba abin da zai faru. Wani na can ba mana a gaya mana su. Na ce kaga mahaukaci, kai so kace ka saba wa Allah kenan. Yana ɓari wa a lissafa masa wannan ababe guda biyar ɗin, wanda in kana da su za ka saba wa Allah. Sai suka ce abu na farko, in za ka saba wa Allah ka je wurin da Allah baya ganinka, hankalinka a kwance, kai duk abin da kake so. Shi ne abu na farko. Suka ce abu na biyu, in kuma ba za ka iya ka je wurin da Allah ba zai ganka ba, ka ce to Allah zan saba maka, amma ai ka hana ni in saba maka ne saboda kila ka min wasu ni'imomi, ina kan ƙasa, ina tafiya, kana kawo hasken rana, ina bacci, ina kaza, duk wata ni'imanka bana so ka cire. Ban gane ku, kun gane ba. Idan wannan abun sunan shi ni'imar Allah ce, to ka daina amfani da ita. Idan za ka iya barin amfanuwa da ni'imar Allah, to babu laifi ka saba mishi. Misali, mutumin da baka ƙarƙashin shi, ba shi ya haife ka ba, ba kawunka ba, ba kakanka ba, ba malaminka ba, ba mai gidanka ba, ba kowanka ba, baya taimaka maka da komai, yana da iko cikin rayuwanka? Amsa shi ne bai da shi, ko ba haka ba? Za ka ce wane ina ruwanka da ni mai kamin, kai harkanka nenawa, ba haka ba ne ba? To idan Allah ma za ka iya mai shakayar, babu komai. Ka saba wa Allah, amma ka daina amfanuwa da ni'imar Allah gaba ɗaya. Suka ce abu na uku, idan ɗaya da biyun nan ba za ka iya ba, abu na uku shi ne, idan mala'ikan mutuwa ya zo ka kore shi, ka ɗau sanda ko wuƙa ko gatari, ka ce in ka shiga gidan nan ni da kai ne, mala'ika sai gudu saboda yana tsoronka. Suka ce abu na huɗu, idan ka kasa wannan ran tashin kiyama, ka ɓuya kar a ganka. Duk hisabin da ake ka ɓuya an rasa inda kake. Suka ce abu na biyar, in wannan ya gagara an gano ka, aka zo aka yi hukunci, aka ce ka je wuta, ka ce wallahi ba zan je ba, duk abin da za a yi sai na shiga aljanna. Wanne za ki iya a ciki? Ba ku ɗaya. To idan ka san ba za ka iya wannan ba, me yasa ba za ka girma Allah ba? Me yasa ba za ka ji tsoron shi ba? Me yasa ba za ka tsaya da dokokin shi ba? Allah ce yusikumullahu fi auladikum, Allah yana muku wasiya dangane da ƴaƴayenku, ko cikin lamarin ƴaƴayenku, ga yanda ake rabon gado, lizzakari mithl hadhil unsayayn, kowane namiji guda ɗaya yana da rabo kwatankwacin na mata guda biyu. Misali, mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴa guda uku, namiji ɗaya mata guda biyu, rabon gadon shi ne a raba shi kashi huɗu, namiji ya ɗau guda biyu, matan su ɗau guda ɗaya. A wannan gaban da dama daga cikin mulhidai masu faɗa da dokokin Allah, maƙiya addinin musulunci, suna tuhuman Alƙur'ani dan me ba a yi adalci ba. Kun gane wannan abin da kyau? Da wannan suke rudan waɗanda ba su fahimci addini ba, su ce an zalunci mace ba mata adalci ba. wannan maganan ta'ala Allahu an dalika uluwan kabira, Allah ya daukaka ya girmama ga barin kowan irin zalunci. Ubangiji baya zalunci. Malamai suka ce ita mace al'asali yar gatan Allah ce. Na'am, ita mace yar gatan Allah ne subhanahu wa ta'ala, kuma yar gatan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa babu wanda zai zalunci mace sai azzalimi mara tarbiyya. Babu wanda ke mutunta mace ba ta daraja sai mumini mai tsoron Allah ko mai kyakkyawan tarbiyya. Shi yasa ka daga hannu kamari namiji, laifin ba ɗaya bane da kamari mace. Ina fata an gane. Kuma hatta a dokokin Najeriya ma haka ne. A kawo ka kotu, mutum ya ce ai ya mare ni, alƙali ya ce kato da kai ya mare ka, me yasa ba ka rama ba? Ina fata kun gane. Za ka ga maza sai su daku alƙali ko kura su ba zai ba. Amma a ce ka mare mace an kama ka an kai ka kotu, wallahi ka shiga uku, musamman a ƙasashen da suka ci gaba. Shi yasa ba wanda zai ɗaga hannu ya daki mace sai mara hankali, mara tarbiyya, mara mutunci. Domin ka tina, idan babar ka ce za ka mare ta, idan ƴar ka ce za ka yadda wani namiji ya mare ta, idan ƙanwar ka ce ko ƴar ka sai inda ƙarfin ka ya kare, ita ma babar wani ne, ƙanwar wani ne, ko ƴar wani ne. To shine anan malamai suka ce ita mace rayuwanta gaba ɗaya yana cikin kulawan namiji ne. Na farko mahaifinta wajibi ya kula da ita. Annabi ya ce duk wanda yake da ƴaƴa mata guda biyu ya ba su tarbiyya har suka girma, ya aurar da su, wannan abun sakamakon da Allah zai masa shine ba shi gidan aljanna. Amma in kana da ƴaƴa maza guda biyu ba a baka wannan falalan ba. Lallai in ka ba su tarbiyya za ka samu lada. Amma in mata guda biyu ne ka ba su tarbiyya har suka girma ka aurar da su, sakamakon ka shine gidan aljanna. Wannan ba so bane ba. Allah ya ce dole mahaifi ya kula da ita har ya aurar da ita. To yana aurar da ita kuma ta koma ƙarƙashin kulawar mijinta. Allah kuma ya ce ya kula da ita kada ya zalunce ta, ya mata duk abin da take so matukar zai iya. Kaga wannan gata ne. Namiji ne aka ce tafi gona, idan ya faskare, ya yi dako, ya yi leburanci, ya yi duk abin da zai dan mai dan ya kula da matan shi da yaran shi. Haka ne ko ba haka ba? Al'asali rayuwar namiji gaba ɗaya cikin wahala ne. To idan kuma aka ce mace mijinta ya rasu, idan tana da ƴaƴa manya wajibi su kula da ita har ta koma ga Allah. Allah ma ya ce wa ƴaƴanta maza haƙƙinta ya ninka haƙƙin uba har sau uku. Sahabi ya zai ce wa annabi a duk duniya wa ya fi girman haƙƙi a kaina bayan Allah da manzo? Annabi ya ce mahaifiyarka. Ya ce sannan wa kuma? Annabi ya ce mahaifiyarka. Ya ce sai wa? Ya ce mahaifiyarka. Sannan sai wa? Ya ce sai mahaifinka. To kun ga anan batun cewa wadan an ce a bata kaso guda ɗaya, namiji a bashi biyu, an zalunce ta, wannan maganan zalunci ne ko magana ce ta kafirci masu fada da addinin musulunci? A ƙarƙashin wannan malamai suka ce idan bata da ƴaƴa yayunta da kannanta wajibi su kula da ita idan mijinta ya rasu ko kuma an sake ta. Shi yasa idan mace tana da naira miliyan ɗaya, mijinta na da dubu goma, kawo kuɗin cefe ne. Kun gane abin da kyau? Ba shi zai ce ba kawo miliyan ɗayan nan mu sayo kaza, a miliyan ɗayan nan nata ne, Allah bai ce ta bashi ba sai in taka dama. Amma shi in yana da dubu ɗaya dole ya kawo a yi cefe ne da shi, ta kunshe miliyan ɗin ta kuma ta ɓoye. Kun gane wannan abin da kyau? Wajibi ne ya kula da ita. To shi yasa dan an ce a bashi kaso guda biyu a bata ɗaya, ina aka zalunce ta? Saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan, gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina sharra ma qadait, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita. Tabarakta rabbana wa ta'alayt, la malja'a wa la manja'a minka illa ilayk. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.